أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يجد من قول إلا لديه رقيب عتيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Asabar, wanda shi ne ɗaya ga watan Ramadan. Hijira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma ya dace da ɗaya ga watan uku miladiya 2025. Wannan shine tafsirin mu karo na 22, sakamakon mun yi tsallaken shekara ɗaya ta shekarar corona. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu aran rayuwa har ya kawo mu wannan lokaci mai tsada, wanda muna cikin sura ta 50, suratul Qaf, kuma gashi mun tashi aya ta 17. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insan, tabbas mun halicci dan adam, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kuma muna sane da abin da ransa take saka masa, wa nahnu aqrabu ilayhi, kuma mu ne mafiya kusa ce zuwa gare shi, min hablil warid, daga jijiyarsa ta jannayi. Idh yatalaqqa al mutalaqqiyan, yayin da mala'iku biyu masu karban abin da yake faruwa daga dan adam suke karba kuma suke rubutawa, anil yamini wa anil shimal, daga bangaren dama da kuma bangaren hagu, a idon kowanne daga cikinsu yana zaune. Ma yalfidhu min qawlin, ba zai furta wani zance ba, illa ladayhi raqibun atid, face tare da shi akwai wanda yake mai kula mai sa ido, kuma wanda yake ainihin a halarci. Wannan ayoyi suna nuna mana irin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam, da kuma irin tanadin da ya yi masa, tanadi na rayuwar duniya domin ya zamo tsani zuwa ga rayuwar lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insan, tabbas mun halicci jinsi na dan adam. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya samar da dan adam daga babu. Hal ata'al insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, shin yanzu wani zamani ya zo wa ɗan adam, ma'ana tabbas wani lokaci ya zo masa, wanda lam yakun shay'an madhkuran, bai zama wani abu wanda ake ambatawa ba, ma'ana babu shi, babu dalilinsa. akwai lokacin da Allah bai halici annabi Adam ba, babu sunansa, babu duriyarsa, kuma babu labarin cewa za a samar da shi. To daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya samar da shi. To Allah sai ya ce tabbas mun halici jinsi na ɗan Adam. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kuma muna sanin abinda ransa take saƙa masa. Ɗan Adam Allah ya ba shi khasiyya wadda a cikin dabbobi da muke gani babu mai wannan khasiyyar, ma'ana wannan hali da tada da Allah subhanahu wataala ya ba ɗan Adam. Ko kai ka haifi ɗa, ba ka iya sanin abin da yake cikin zuciyarsa, ba ka san me yake ƙullawa ba, ba ka san me yake shiryawa ba. To ɗan Adam shi kaɗai ne Allah ya yi masa wannan, ya zauna a yanzu ya shirya abin da yake ganin zai yi bayan awa ɗaya a nan gaba, ko kuma abin da zai yi gobe, kai abin da ba yake sa ran zai yi a baɗi. Babu wata dabba da Allah ya yi wannan tunanin, ɗan Adam shi kaɗai Allah ya yi wannan. Shi ya sanya lokacin da Allah ya jero rantsuwa a kan abubuwa da ya halitta, ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, sai ce wa nafsin, duk sauran sai da aka sa alif da lam. Amma shi ɗan Adam sai aka ce wa nafsin, da wani irin rai, ko dai ka ce wani babban mutumin kirki ko wani babban takadari, dole ba za a fita daga wannan ba. To saboda abun mamakinsa da yadda ya zamo shirin da Allah ya masa ba na saura ba ne, to shi ya sanya sai aka ce wa nafsin, da wani rai na ban mamaki. Na taɓa faɗa muku cewa yadda Allah ya shirya zuciyar ɗan Adam tana karɓan saƙonni kala-kala a lokaci ɗaya, kuma tana canzawa daga hali zuwa wani hali lokaci ɗaya. Yanzu idan aka samu wani gwanin magana da iya tsara zance da latta a cikin minti goma, duk sai ya sa kowa kuka a masallacin nan, ya ambaci wani abu da zai so tsare kawai kaga aka zubar da hawaye. To kuma in ya iya maganar bayan minti goma kuma zai yi ambatar abin da za a ƙara ta dariya, kuma dai mai zubar da hawayenta kuma shi ne mai wannan dariya, duk shi kaɗai ne ɗan Adam kenan. To Allah da kansa ya ce mun halicci ɗan Adam, kuma mun san abin da ransa take saƙa masa. To a nan da ya ce ma to waswisu bihi nafsu, abin da ransa take ra'aita masa, to shi ɗan Adam ɗin zai iya sanin abin da rai take ra'aita masa a yanzu, domin tana tsara masa. Amma kun bai san me za ta ba shi labari ba minti biyar ba, haka ne ko ba haka ba ne? Ba wanda ya san cewa ga tunanin da zai bayan minti goma, babu wanda ya san me ransa za ta saƙa masa bayan awa ɗaya, babu wanda ya san abin da ransa za ta saƙa masa bayan faɗuwar rana, sai dai in lokacin ya yi sannan ka iya yi. To wannan shi ya nuna cewa ka san wani abu kuma an san abin da kai baka sani ba. Yanzu lokacin da kake kallon mutum yana kallon ka, yana shirya waɗansu abubuwa, kila ma zagin ka yake, kila ma mummunar fata yake maka, kila fatan alheri yake maka, kai baka sani ba. Amma dai gashi kana kallon sa, yana kallon ka, kaga shi yanzu ya san abin da kai baka sani ba duk da kana kallon sa. To shi da ya san abin da baka sani ba, to shi kuma Allah ya san abin da shi ma bai sani ba, domin bai san me zai tattauna da ransa bayan wasu 'yan mintuna a nan gaba ba. Wala Allah sai munasaba ta zo sannan ya iya tattauna wannan abu. To Allah sai ke cewa wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, mun san abin da ransa take tsara masa, take ba shi labari. To wannan waswasin da wannan saƙe-saƙen daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana, ba duk abin da mutum ya saƙa ko ya ra'aita Allah zai kama shi da shi ba. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya gafarta wa al'ummata abinda rai ya sassaka mata ma lam ta'mal bihi aw tatakallam. Muddin dai mutum bai aikata wannan mummunan abun ba, kuma muddin dai bai furta ba. Wasu daga cikin sahabbai sun zo su ce, ya ma'aikin Allah, muna samun kanmu a cikin wasu matsaloli, ranmu yana saka mana wani abu, rayukanmu suna ba mu wa'insu labarai wanda idan mun furta mun kafurta. Ran mutum za ta iya sa mata shakkun shin akwai Allah ma? Ko kawai shedin ya zo ce, to kai Allah ya halice ka, to shi Allah wa ya halice shi? Ko kuma ya ce mai wai alkiyaman nan ma gaskiya ce? Haka dai, haka dai. To ɗan adam zai iya irin wannan abubuwan? Rai take saka masa, to amma a aikace bai nuna ya yarda da wannan tunanin ba, sannan bai furta ma wani wannan tunanin ba. To sahabbai suka kokanta wannan ga manzo alaihi salatu wassalam. A wata riwaya sai ya ce, hadha min sarihil iman, ko hadha sarihul iman. Mutum ya ji ransa tana saka masa abin da ba daidai ba, kuma ya ji damuwa, ya ji kaikayi, wannan shi ne tsantsan imani, wannan shi ne imani karara. To sai manzo alaihi salam ya ce, duk lokacin da ranka ta saka maka wannan abun, ka faɗa ka ce, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan rasula. In ka faɗi wannan, ka gama da wancan mugun tunani, dan ka nuna yardarka da samuwar Allah a matsayin mahalicci, a matsayin abin bauta, kuma ka yarda addinin musulunci shine addininka, kuma manzo alaihi salatu wassalam shine annabinka. To wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana, da ba zai kama mu da abin da ranmu take saka mana wanda yake arifin mummuna ba. Sai ya ce, wa nahnu aqrabu ilayhi, mu ne mafi kusa ce gare shi, min hablil warid, daga jannayansa. To da Allah ya ce, wa nahnu aqrabu, wani irin kusa ce ake nufi, kuma menene mafi kusa ce? Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ilimin Allah ake nufi. Ilimin Allah ya fi kusa da kai sama da jijiyar wuyanka. Malamai suka ce alhablul warid duk suna ɗaya ne. Alhablu ita ce, alwarid kuma ita ce. Ita ce jijiyar da take ɗauke da wato ainihin saƙonni daga ƙwaƙwalwa zuwa zuciya. Jijiya ce wadda tun daga zuci take har ya zuwa cikin ƙwaƙwalwa ɗan adam. Kuma su ne jijiyoyi biyu wanda ake yankewa ga dabbar da za a yanka. Duk yankan da aka yi na dabba, idan ba a yanke maƙogaro da wannan jijiyar biyu ba, ko kuma a wajen wasu malamai maƙogaro da jijiya ɗaya, idan aka yanke maƙogaro shi kaɗai aka ɗauke wuƙa, ba a yanke wannan jijiyoyin biyu ba, aka sake mayar da wuƙar, to an ci mushi. Ko kuma ya zamo a'a, an yanke jijiyoyin ba a yanke maƙogaro ba, to na saɓanin malamai ne. Idan aka yanke jijiyar biyu ba a fasa maƙogaro ba, to yanzu yankan ya yi ko bai yi ba? Wasu suka ce ya yi, amma dai mafi rajaha idan aka yanka maƙogaro da jijiyar biyu ko kuma ɗaya daga cikinsu. Almuhim, wannan ita ce jijiyar ta gefen wuya, ɗaya na wannan gefen, ɗaya tana wannan gefen. To sai malamai suka ce wannan ita ce jijiya mafi kusaci da ɗan adam, domin alaƙatar da zuciya da ƙwaƙwalwa. Duk abin da za ka yi tunani, to ita ce za ta ɗauko tunanin daga zuciya ta ba ƙwaƙwalwa, ko da ƙwaƙwalwa ta kai wa zuciya. To wasu malamai sai suka ce ilimin Allah ya fi kusa da ɗan adam saboda wannan jijiyoyi. Me yasa? Domin shi ɓangarorin ɗan adam akwai abin da zai kare wani abu daga wani abu. Misali, yanzu fatarka, nama ya kare ta daga wannan jijiyar. Naman jikinka kuma, ko kuma ita jijiyar, za ta kange tsakanin nama da ƙashi. Kenan yanzu fatar jikinka ba za ta iya ta taɓa ƙashinka kai tsaye ba, nama ya shiga tsakani. Amma shi ne Allah, babu abin da zai shiga tsakaninsa da wani ɓangare na ɗan adam. Wannan shi ne maganganun mafiya yawan malaman tafsiri. Amma akwai wasu daga cikin malamai suka ce a'a, domin ayar da ta biyo baya aka ce id yatalaqqal mutalaqqiyani to tana da alaka da wancan na hannu aqrabu id yatalaqqal mutalaqqiyani to in ku haka ne ai shi ilimin Allah yana kusa da kai tun ma kafin mala'iku su zo to sai suka ce abinda ake nufi da aka ce wa nahnu aqrabu ana nufin mala'ikun Allah subhanahu wataala Allah yakan ambace nahnu yana nufin mala'iku ba shi Allah subhanahu wataala ba misali lokacin da Allah yake bayanin karban rai yake ta falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun sayti wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ma'ana mala'ikatuna aqrabu ilayhi minkum mala'ikunmu sun fi kusaci da wannan wanda ransa yake shirin fita sama da ku dangin sa to sai suka ce kenan mala'iku ake magana kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra kuma Allah ya ce nazzala bihi ruhul amin kaga mala'ika jibrilu shi ya sauko da alqur'ani daga baitul izza zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama kenan da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra kenan ana nufin mala'iku mala'ika shine wanda ya sauke wahayi daga Allah zuwa ga ainihin manzo alaihi salatu wasalam sannan Allah subhanahu wata'ala da yake bayanin wahayi da ake manzo alaihi salam manzon Allah saboda kwadayin ya rike wahayi idan mala'ika jibrilu yana masa wahayi to ana masa wahayin kuma sai ya dinga maimaita abin da ya wuce domin kai ya manta to Allah sai ya kwantar masa da hankali yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka motsa harshen ka domin kai gaggawa na kokarin maimaita wahayi don kanka manta inna alaina jam'ahu wa qur'ana mun dora wa kan mu tara maka shi a cikin zuciyarka da kuma furta karatun sa idan ka so kai fa idza qara'nahu shine shahid idan muka karanta maka shi wake karanta manzon Allah alqur'ani malaika jibril amma sai ka ce fa idza qara'nahu idan muka karanta shi fattabi qur'ana to ka bi karatun nan da malaika yake yi ma'ana idan ya fada ka fada in ya fada ka fada har aje karshe to akan haka nan da Allah yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi Allah bai ce wa ana ba sai ce nahnu domin ko mu yanzu a irin yaren mu musamman shugabanni shugaba zai yi magana da yaren jami'i domin fadar wani aiki gwamnatin gari zai iya cewa ai mu muka yi wannan titin kaga ba shi yazo ya dauki diga ya dauki shebur ya dauki kwalta ya dauki a shi yasa aka yi wala allama har akai aka gama bai zo ba sai bayan kammalawa gwamnati zai iya cewa mu muka yi wannan asibitin alhali bai zo ba sai lokacin da aka gama yace mu muka gina wannan makarantar kuma hannunsa bai taba tubali ko siminti ko rodi ko dutse ba haka ne ko ba haka bane to amma yace mu muka yi ma'ana mu muka yi umarni akai to shi ya sanya wasu malamai suka ce anan da aka ce wa nahnu ana nufin mala'iku wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi kusaci da shi sama da ku ma'ana mala'iku sun fi kusa da wannan mutum wanda ransa take masa sake-sake sama da ku wanda kuke ainihin yan uwansa yan uwa wannan sako wannan jimloli suke isarwa zuwa gare mu idan Allah subhanahu wataala yana cewa ya halicci dan adam kuma ya san abinda ransa yake sassakawa kai ya ma san abinda ransa zai saka masa tun kafin ya saka masa wannan yana nuna mana mu shiga taitayin mu kada mu kuskura mu sassaka wani abu a cikin zuciyar mu wanda Allah bai yarda da shi ba kada mu shirya wani abu a cikin zuciya wanda zai fusata Allah subhanahu wataala wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah yake ta kada ka dinga bibiyar abin da baka da ilimi akan sa, domin da ji da gani da zuciya duka za a tambaye ka dangane da su. Duk tunanin da ka tsaya kana sassakawa, duk abin da ranka take ra'ayta maka, kana kulla za kai kaza, kana kulla ba za kai kaza ba, to ka sani Allah ya fi ka sanin wannan tunanin naka. Wanda ya san addini shi san wannan. Wanda bai fahimci addini ba, yana ga kawai idan ya kulla wani abu a rai, ya saka wani abu, to Allah ma bai sani ba. Wallahi jahili haka yake tunani. Mushrikan Qurayshawa lokacin da za su je su yi meeting, sai su ji manzon Allah ya fallasa abin da suke faɗa, sai suke cewa akhfidu aqwalakum hatta la yasma'a rabbu Muhammad. Ku yi ƙasa-ƙasa da zantuttukanku kada Ubangijin Muhammadu ya ji, da ya ji faɗa masa zai yi. Sai Allah ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur. Ko ku boye abin da yake cikin zuciyarku, ko ku bayyana, to Allah shi ya san abin da yake cikin kokon zuciya. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar. Duk dai ne a wajenku, ma'ana a wajen Allah duka daidai ne. Man asarra alqawla, wanda ya zo ya kuskus daga shi sai wanda yake ji, wa man jahara bi, da wanda ya bayyana kowa ma ya ji, wa man huwa mustakhfin bil layl, da wanda zai je ya bi duhun dare ya koye ya bar unguwarsu wai don kar a gan shi, bai san Allah ya gan shi ba. Wa saribun bin nahar, da wanda zai zo a tsakar rana a tsakiyar al'umma ya yi. Duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kai ne kake da kusa da nesa, kaza ya fi kusa da kai, ka fi ganin kaza, ka fi jin kaza, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk ɗaya ne a wajensa. Saboda haka kenan ya kai bawan Allah, zuciyarka Allah ya kalli kudirin alheri ne a cikinta. Zuciyarka Allah ya kalli cewa shirin alheri ne a cikinta. Manzo alaihi salatu wassalam yana ta inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila amalikum wa qulubikum. Allah baya kallon jikinka ko kyawunka ko tsawonka ko gajartarka, duk Allah baya kallon wannan. Me yake kalla? Zuciyarka da kuma aikinka. Idan sun yi kyau, to kai kyau a wajen Allah subhanahu wata'ala. Sai sa masu hikima suka ce almar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Dan adam yana samun daraja da matsayi a wajen mahaliccinsa da ma sauran bayin Allah na kware. Qalbihi wa lisanihi, abinda zuciyarsa za ta kudurta na kware, sannan abinda harshensa zai furta na kware. Na faɗa mana a baya, malamai suna cewa harshe ludayi ne na zuciya. Zuciya kamar tukunya ce da ake dafa wani abu a ciki, lokacin da take rufe ba a san me yake ciki ba. Idan aka saka ludayi shi ne zai ɗebo ya nuna wa mutane ga abin da yake cikin tukunyan nan. Saboda haka abin da kake furtawa, ta nan akan hasashen cewa zuciyarsa kyakkyawa ce, ta nan za a yi hasashen cewa zuciyarsa mummuna ce, Allah ya kiyaye. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi, mu ne mafiya kusa ce zuwa gare shi, ko kuma mala'ikunmu ne suka fi kusa zuwa gare shi, min hablil warid, sama da wannan jannayin nasa. Ya kai bawan Allah, muqaddara ma ba a ce ilimin Allah ba, aka ce mala'ikun Allah. In kai na kirki ne dattijo, sai aka ce shugabanka ya turo waɗansu mutane biyu su zama tare da kai, kuma mutanen nan na kirki ne, nagartattu ne, ba masu ɓarna ba ne, ba sa san ɓarna, kuma kullum suna tare da kai. Don Allah, in kai dattijan kirki ne, za ka so ka zubar da ƙimaka a wajensu? A'a, aƙalla ko da kai a ce mutumin kirki ne, za ka yi ƙoƙari ba a ga kana abubuwa na ba daidai ba. Yanzu akwai mutumin da a cikin mutane mutumin kirki ne, amma da zai jifance wannan Allah kaɗai san me zai yi. Haka ne ko ba haka ba ne ba? Wani ma sai ya duba dama da hagu idan zai abin da ba daidai ba. Saboda me? yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah, suna kokarin boye mutane amma ba sa kokarin boye mu Allah subhanahu wataala. To kenan ko ba komai zan so zaka so mala'ikun nan su yi shedan mu na kwarai ne a wajen Allah, amma duk lokacin da zai da mu aikin ka ba mai kyau ba, maganganun ka ba masu kyau ba, to kada ka taba tunanin kyakkyawar sheda zaka samu a wajen su tare da cewa Allah ya fi su sanin me aka yi. To amma don me? Don a kafa su aidifin a matsayin sheda. Allah sai ce id yatalaqal mutalaqiyani, Allah subhanahu wataala sai ce yayin da masu karba su biyu suke karba, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin, talaqa ma'ana akhadha, anan an shafe mafa'ulun bihi ba a fade shi ba, kaman a ce id yatalaqal mutalaqiyani jami'a ma yasduru 'anil insan, yayin da mala'ikun nan biyu suke karba suke rubuta suke ainifin taskace abinda yake gangarowa daga dukkan kowane dan adam. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali, sai aka ce anil yamini ba a ce alal yamini ba, bangaren hagu, wa anil shimali da kuma bangaren hagu. To kun ga idh yatalaqal mutalaqiyani su biyu, kuma anil yamini wa anil shimali, sai aka ce qa'idun ba a ce qa'idani ba, kuma su biyu ne. To anan sai malaman luga suka cewa ai dama shi a larabci zaka iya bada labarin abubuwa biyu sai ya zama ka faɗi mufradi wanda zai cika sa maganar, kana nufin ɗayan ka kaddara masa nasa, sannan ɗayan shi kuma faɗi nasa. Misali wani yana cewa wa man kana amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha lagaribu, fa inni wa qayyarun, kaga da ni da qayyar ku biyu kenan, kun bai ce lagariba ne ba, to kenan taqdirin fa inni biha lagaribun wa qayyarun kadhalika. Kenan idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini qa'idun wa anil shimali qa'idun. To wannan shine takdirin ayar. Yayin da wannan mala'iku guda biyu wanda suke karɓar sakonni daga ɗan adam, wanda duk abin da ya furta, duk abin da ya zamo ya faɗa, yayin da suke karɓa suke rubuta, ku duba sai aka ce talaqa dan a nuna cewa babu abin da zai kubuce musu, babu abin da zai musu fauce su kasa fahimtarsa ko su ki rubuta shi. Kuma Allah sai ce qa'idun masu zaman dirshan, ba lokacin da zai zamo kaje kai wata lalata kai wani abu ba su sani ba ko ba su rubuta ba. Hasanul Basri yace wannan mala'ikun guda biyu hali biyu kadai suke kauce wa dan adam, lokacin da zai yi tsuguno da kuma lokacin da zai kusaci iyalansa. Mala'iku masu karimci ne, masu mutunci ne, masu daraja ne, ba za su je su tsare mutum lokacin da yake tsuguno ba, domin abinda aka kaddara lokacin tsuguno ba lokacin magana ba ne, ba lokacin hira ba ne ba, ba lokacin tattaunawa ba ne ba. Duk da cewa yadda ɗabi'a ta lalace, wallahi akwai wanda za ka gani kan titi saboda rashin sanin ya kamata, wancan yana tsugune yana bahaya yana cin biskit, wancan yana tsugune yana bahaya yana shan rake, kuma suna hira. Wallahi akwai wurare da ake irin wannan rashin sanin ya kamata, kuma manyan mutane nan Allah ya zo wannan me zai wa yaro faɗa ya ce baka kyauta ba, me yaro zai yi masa tsawa, kai ya kamata a yi masa tsawa, kana bahaya kana cin biskit, kana bahaya kana shan rake, ina hankalin ga yake bawan Allah. To saboda haka Hasan Basri yace wannan halin guda biyu shi ne suke kauce wa ɗan adam, da yawo fita daga wannan, to shi kenan suna nan. Malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce qa'idun shi ya nuna ba wakilci. Mala'iku dai ba sa jin yunwa, ba sa jin kishirwa, ba sa jin bacci, ba sa gajiya. Ballantana ka ce ai ya gaji ya tafi hutu, kai za ka gaji, shi ba zai gaji ba. Tunda Allah ya ce yusabbihuna al-layla wan-nahara la yabturun, to shi ya sanya malamai suka ce la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yanamun wa la yata'abun, ba sa ci, ba sa sha, ba sa gajiya, ba sa bacci. To Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa ma yalfidhu min qawlin, nan min za'ida ce litakid, kenan ma yalfidhu qawlan, dan adam ba zai furta wata kalma ba, illa ladaihi raqibun, face tare da shi akwai wani mai sa ido, wani mai kula, sannan kuma raqibun ko atidun, wanda yake nan halarce din din din. To anan dai sai ma yalfidhu min qawlin, kenan duk kalmar da mutum ta fito bakinsa sai mala'iku sun rubuta, ko ba kowace suke rubutawa ba. Malamai sun samu sabani. Al-Imam Mujahid ibn Jabar rahmatullahi ta'ala alayhi, babban tabi'i, yace mala'ikun nan ba sa barin komai hatta nishin marar lafiya sai sun rubuta. Sai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, lokacin da yake rashin lafiya mai tsanani, yana ta nishi, yana nishi, sai wani yake ce masa ya Imam Awus ibn Kaysan, dai daga cikin manya-manyan tabi'ai, yana cewa hatta anil marid yuktab, hatta numfashi ko nishin mara lafiya rubutawa ake. Imam Ahmad duk da rashin lafiya sai ya taƙarƙare, ya daure, ya ƙi yin nishin. Domin abin da yake kalla, idan aka rubuta nishinsa, shi ne ya san ba aikin lada ba ne. To tunda ba aikin lada ba ne, idan aka rubuta shi ga abin da babu lada aƙalla a cikinsa, ba zai so wannan a cikin littafinsa ba. To sai ya daure, ya cije, ya ƙi yin nishin. Don Allah, bawan Allah, yau da azumi a bakinka, amma don Allah, tun daga safiya zuwa yanzu ka toba ranawa kai, wanda kai ma ka san ba daidai ba ce, kuma kai ƙarfin hali ka fada, kuma ga azumi a bakinka. To ballantana kuma lokacin da dama ba azumi a bakinka, tuba-tubai nawa muke yi. Wasu daga cikin malamai kamar Qatada ibn Di'ama as-Sadusi, shi kuma sai yake cewa a'a, mala'ikun nan ba sa rubuta wani abu illa ma kana khairan aw sharran, sai dai abinda zai zamo alkhairi ne ko kuma sharri, to shi kadai suke rubutawa. Su ma wayancan malamai masu ra'ayin farko wanda suka ce komai za a rubuta, amma sun ce babu abinda hisabi zai kasance a kansa sai abinda ya zamo alkhairi ko kuma abinda ya zamo sharri, amma duk abinda bai zamo alkhairi ba ko sharri ne, in ka furta shi za dai a ce kayi barin zance. Akwai abin da yake barin zance ne mara amfani. Misali, aka zo aka ce ina wane, sai ka ce ya fita, wannan shi ne amsar da ya kamata ka faɗa. Sai ka ce ya fita, kuma ya ce bayan awa uku zai biyo ta kasuwa, zai siyo kaza, zai iso. To dunnan barin zance kai, bai da amfani. Domin shi mai tambaye bai tambaye ka wannan ba, wane ya tambaye ka kace ya fita, shi kenan ka gama abin da ya kamata kai. To sai suka ce kenan kalmomi wanda suke da alaka da zunubi ko kuma lada, to su ne wanda za a yi hisabi a kansu, tare da cewa an rubuta dukkan abin da Allah ya furta. Su kuma malamai na biyu wanda suka ce sai abin da yake da lada ko zunubi, to dama wannan ba sai za a rubuta komai ba. To sai suka ce akwai zance ko kuma magana da za ta zamo cewa ta lada ce, maqsudatun li zatiha, akwai maqsuda li ghayriha. Misali malaman mu suke cewa kaman an zauna an yi shiru an yi gum ba wanda yake cewa komai, to sai wani yaga cewa shirin yayi yawa kuma ya san cewa idan aka bude baki alheri za a fada, sai ka ce bayin Allah ya naje kun yi shiru, kaga baka ce ku fadi kaza ba, ya naje kun yi shiru ka san duk wanda zai fada alheri ne, to wannan magana ta ka ita kanta ba za a kira ta alheri ba, domin ba umarni da kyakkyawa ko hannun mummuna kai ba, to amma maqsuda ce li ghayriha, manufar maganan shine wani abu na kirki biyo baya. To sai wasu malamai suka ce to ita ma wannan tana daga cikin abubuwa wanda ya zamo ana rubuta lada akai. To anan bayin Allah, Allah subhanahu wataala yana cewa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Na farko ba wai raqibu sunan wani mala'ika bane daban, atidu wani mala'ika daban, a'a duka sifa ce ta mala'ika daya, ma'ana wanda yake bangaren damar raqibul atidun ne, na bangaren hagu shi ma raqibul atidun ne, ma'ana mai sa ido ne mai zaman dirsha. Wasu daga cikin malamai suka ce su waɗannan mala'ikun guda biyu na bangaren dama wanda yake rubuta lada, saboda jin kan da Allah yayi mana shine shugaban zama kuma shine shugaban tafiya, na hagun mabiyi ne gare shi, kana furta alheri kana aika alheri zai yi wuf ya rubuta maka, idan ka furta sharri sai shi na hannun daman sai ce mana hagun saurara kada ka rubuta. A wani kaulin ba shi sa'a bakwai ka gani zai tuba ga Allah ko zai tsarkake Allah subhanahu wataala. In Allah ya taimake ka a cikin sa'a bakwai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, to shikenan ba za a rubuta maka ba, ko kuma ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, to shi ma ba za a rubuta maka ba. Wannan karimci da me yake ba, wato Allah mun gode da mala'iku za su yi mana mu'amalar da muke wa junanmu ba za a kai labari ba. Yanzu wani da kake jin haushi jira kake yayi laifin ka takume shi, ko ka san waɗansu laifin suke nema ba daidai ba, yanzu wani za ka samu cewa ila jami'in tsaro ne, akwai wani abu na laifi kai baka ma san laifi ba ne, to yanzu shi ba daidan ka yake so ba, so yake ka rifta cikin laifin, shikenan yayi ma kamun kaza kuku, ai ka aikata ba abin da zaka kare kanka, la ta'tadiru kawai, eh kada ka farta ba da ikfani, Allah ka daddafa bana. To amma su mala'ikun duk da sun san dan adam mugu ne wani yana tsallake iyakokin Allah, amma suna daga masa kafa. Gaba ta farko kenan. Gaba ta biyu, daga cikin ni'ima da Allah ya yi mana, babu wani hadisi da ya zo yake cewa ana shafe ko ana bata ayyukanku na lada haka kai tsaye, sai dai abinda malamai suke ɗebe kewa da shi, domin akwai sabanin malamai cewa shin mummunan aiki yana rushe kyakkyawan aiki ko baya rushewa? Babu sabanin malamai cewa innal hasanati yudhibun sayiat, kyawun ayyuka suna awan gaba da munanan ayyuka, babu sabanin malamai akan wannan. To annan sai suka ce daga cikin ni'ima ta biyu da Allah yi, kaga dai ni'imar farko da aka yi maka in kai barnar ko kai zulubin ba nan take za a rubuta ba, za a daga ma kafa. To sannan bayan an rubuta din kuma nan ma yana nan a cikin file, mala'iku ayyukan su shiftin ne kamar yadda kuka sani, ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayli wa mala'ikatun binnahar. Yanzu akwai mala'ikun da daf da zuwa suke su karbi wanda suka yi aiki tun daga safe, sannan kuma idan wato kusan malamai suka ce da sallar la'asar da sallar asuba a lokacin ake yin musayan aiki wannan su zo su karbi wa'ancan sannan wa'ancan su zo su karbi wa'ancan to yanzu muqaddara mutun yayi wani kuskure da sallar la'asar da wa'ancan malaikun suka zo kuma an rubuta ko wasu kurakurai ga su an rubuta an ba shi sa'o'in bai tuba ba an rubuta to kuma daga baya sai yi ta istighfari Allah laifin da nema Allah ka yafe min na tuba na tuba na tuba to za a ba su izini a ce ku goge ko kuma ka zo kai wani gingime mai aikin alkhairi malaman musulunci sun ce hanyoyin yafe kurakurai da Allah yake wa dan adam suna da yawa akwai kuskuren da za ka yi ko kurakuren da za ka yi Allah subhanahu wataala ya yafe maka su baka ce astaghfirullah ba amma kuma ka yi wani aiki na lada wanda Allah ya ba da shi to sai a yafe maka waɗannan kurakuren saboda waɗannan ayyukan kuma ka sani ya kai bawon Allah babu ayyukan da Allah ya fi yafe kurakurai ta hanyar su irin taimakon bayin Allah yanzu wallahi wani yayi wasu ayyuka na laifi a wajen Allah amma masu azumi wanda ba su da yadda za su yi da zai ciyar a yau ta su Allah zai yafe masa laifukansa wannan aya da na karanta wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin sababin saukar wannan ayar wallahi kun taba ji akwai wani sahabi ina jin Abul Basr Abul Busr ko Abul Basr dai daga cikin sahabbai ne yana sana'ar sayar da dabino to shikenan ya kasa dabinon nan nasa sai wata mata ta zo sai take cewa nawa yake sayar da wannan dabinon kun san shedan yajri min ibn adama majarad dam mun sha fada ba mu asumi sai annabi sahabi zai iya kuskure amma in ka kirga kuskuren sa daya to kuma salatun sa ba za ka yi lissafa ba to sai yace mata waccan yar bukkar zo mu je akwai dabinan da yafi wannan kyau mu je in baki da suka tafi sai ya rungumi jikinta ya shafa jikinta ba fasikanci yayi da ita ba jikinta kadai ya taba to kuma saboda zazzafin imani da Allah ya sahabbai sai yake jin kaman za a kife duniya saboda abin da yi to shine hankalin sa ya tashi yaje jin sayyidina Umar yace Umar kaji kaji abin da nayi akwai mafita yace kai shi ne bai sani ba yaje wajen Abubakar shi ma bai iya ba shi amsa ba to sai yaje wajen Manzo Alaihi Salatu Wassalam da ya tambayi manzo Allah yayi shiru bai ce komai ba to zuwa can sai aka ga alamun ana yi masa wahayi to sai ya karanta wannan ayar yace wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl wato kenan ka tsayar da sallah yaffar rana da kuma cikin duhun dare innal hasanati yudhhibun as-sayiat domin kyawawan ayyuka suna awan gaba da munanan ayyuka zalika dhikra lidh-dhakirin wannan kuma tunatarwa ne ga masu karban tunatarwa wanda suke tunawa ma'ana me aka nuna masa wannan laifin da kai to ayyukanka na kwarai sun yi awan gaba da su kuma in ka ci gaba da ayyuka na kwarai duk wani laifinka za su yi ma awan gaba da shi sai yace ali hadha khassatun ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan ta wuce ni kadai yace a'a da kai da wanda suke aiki irin naka to wannan bishara ce gare mu gabaki da to kenan daga cikin ni'ima ta biyu da Allah ya yi wa dan adam bayan ma an rubuta laifin idan ya tuban mu Allah subhanahu wataala ko kuma yayi wani alheri ga bayin Allah ko kuma Allah ya dora masa wata musiba daga cikin sabubban da Allah yake kankare zulubai kenan Allah ya dora wa mutum wata musiba wata jaraba wata asara wata damuwa to Allah yakan kankare wa dan adam laifi ta wannan hanyar. To kun ga wannan ya zamo me ta goma shi akan ta goma shi. Shi yasa wani malami yake cewa Allah wadan wanda ɗaiɗaikunsa suka rinjaye gomominsa. Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Duk wanda yazo da aiki na ƙwarai kyakkyawan aiki ba za a bashi goma kwatankwacin wannan. Wanda yazo da mummuna ba za a yi masa sakamako ba sai gwargwadon wannan. Shi ma kamar yadda muka faɗa ba daga kai ainihin ya zamo an yi maka nan take ba, a'a ainihin zai zamo an ɗaga maka ƙafa. To Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ladayhi raqibun atid, ba sai gaba gare shi wato kuku tare da shi akwai wanda yake raqib, akwai wanda yake atid. To ku duba anan, Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka'idun, ka'idun wanda yake zaune. To sai aka fassara me ma'anan abin nan ka'idun din, sai aka faɗi marufi min kaulin zuwa ƙarshe. To da aka ce anil yamini da kuma anil shimali, shin mala'ikun nan an ce ka'idun kuma kai wani lokaci zai zama kana tafiya, ya yanayinsu yake? Kuma sannan ka taɓa shafawa ka ji ɗaya daga cikinsu, ko ka ji wani ɗan motsinsa, ko ka ji gyaran muryarsa? Babu koɗi da za ka iya sashi. To wannan yana daga cikin abin da mu musulmi Allah ya yi mana gatan sallamawa a kansa, allazina yu'minuna bil ghaibi. Su musulmi wannan kandagarkin da aka yi mana da shi muka saba ma dukkan al'ummatai, imani da gaibu shi ne yake sawa ka yi duk abin da aka ce ka yi ko ka bar abin da aka ce ka bari. Kun ga na faɗa a baya, Allah bai taɓa yabo a kan masu binciken ya gaibu take ba, sai dai imani da gaibu. Ba wanda ya sa ka bincike binciken ya kaza yake wanda Allah bai baka labari ba. Mala'ikun nan da me suke rubutun, wato abinda yasa nake wannan magana, akwai wanda suka kawo Isra'iliyat wanda ba su tushe bare makama, wai alƙalamin su shine harshenka, tawadaka shine tawadarsu shine yawunka. To yanzu inda za mu kaddara haka, na farko dai ba nisan da ya nuna wannan. To zai iya yiwuwa ɗan adam ya furta abubuwa masu yawa na alkhairi kuma dandana sai kuma ya koma na sharri? To harshenka dai guda ɗaya ne, ba biyu bane ba. Yanzu wani mala'ikan ne zai yi aiki da harshen? Ko kuma kila kana aikata alheri kuma kana furta sharri, duk zai iya yiwuwa. Haka ne ko ba haka bane? Yanzu baka ga wani ba zai zo gashi na subhanallah, subhanallah yana ta kallama ta mutane suna wucewa ya kafa musu ido. Subhanallah ibada ce, aiki ne na ƙwarai. Shi kuma wancan kafa wa matan mutane ido kana kallon su ba kyautawa, shi kuma zunubi ne. To kaga yanzu a lokaci ɗaya ka hada alkhairi da sharri. To yanzu idan muka ce shi harshen shi ne alƙalamin, to yanzu wanda mala'ikan aka bar wa harshen mai rubuta alheri ko kuma mai rubuta sharri? To a takaice dai babu wani hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce ga yanayin alƙalaminsu ko ga yanayin tawadarsu, Allah shi ya sanya suke wannan rubutu a me suke rubutawa. Mu dai an bamu labarin suna yi kuma mun yarda. Wannan zai nuna mana ya ku bayin Allah cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi. Yanzu da za a ce ka kirga adadinmu mu a masallacin nan mu nawa ne? Ba wanda isa ya zai hasashe ya ce mu ɗari kaza ne, kila ma ko mu dubu ko dubu biyu ko wani abu. To amma kuma kowanne akwai wannan mala'ikun tare da shi. To yanzu mala'ikun da suke cikin garin dutse kawai wanda su wannan rubutu suke yi na ayyukanmu, to sannan kuma lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Akwai kuma mala'iku su kuma kawai security ne Allah ya baka, su ne suke kare ka gabanka da bayanka su ma wannan aikin su gaba shine abin da aka ce su kai dan adam Allah yi magata nawa kake biya ake maka wannan aiki ni na san yanzu koda a ce kana da wani matsayi da hukuma za ta yi maka gata kila a ce an baka wasu jami'an tsaro wanda za su dinga kula da kai na farko dai idan mai matsayin gwamnati ne kai an san ba za ka biya su ba to amma idan kila wani babban mutum ne mai matsayi aka yi maka gata aka baka dan sanda ko wani soja ko wani jami'in tsaro kila sai kana yi kana sai masa wani alheri sannan sai tsaya yi aikin sosai yadda ya kamata haka ne ko ba haka bane to su mala'ikun me muke musu suke yin abin da ya kamata hasali ma sai ka samu kai Allah da guri yake wani gun sako zai tafi kuma suna yi masa gadi suna gadinsa ba su ce a kyale mutumin banza zai fada rami ya mutu tunda sabon Allah zai tafi ba ko sai wa dan adam wannan mu'amala su dai aikin da aka ce su yi suna yi Allah mun gode Allah ka ba mu iko mu gyara anan Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ta 17 yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu mai tafsiri yace halun bi taqdiri nahnu kenan wa na'lamu kenan nahnu na'lamu ma yace mastariya to waswisu shine tuhaddithu kenan wa na'lamu ma tuwaswisu kenan alwaswasa ma din ta zama mastariya kamar yanda ainihin ya fada tuwaswisu bihi yace alba'u za'ida ai au litta'diya wa damir al-insan nan ma tuwaswisu da aka ce bihi kenan ma tuwaswisu hu kenan koda ba a sa ba'un din ba ma'anan za ta iya cika to shi sai ke ta kodai litta'diya in ka ce menene irta ka alaka za to wannan alaka zama litta'diya to shine ainihin abin da mai tausiri yake cewa sai ke cewa ai wa nahnu na'lamu ai mu muna sanin waswasa ta nafsihi iyahu wato abinda ransa take sassaka masa au waswasa ta nafsihi lahu ko kuma irin waswasin da take yi masa sai ce wa yumkinu an takuna ma mausula kuma zai yi ma ta zama mausula kenan wa na'lamu alladhi tuwaswisu bihi nafsuhu kenan idan mun ce mausula kenan na'lamu al'amra alladhi tuhaddithuhu nafsuhu bihi muna sanin abin da ransa take bashi labari wala nu aqrabu ilayhi mu muka fi kusa ce zuwa gare shi yace bil ilmi da ilimi min hablil warid sama da ainihin jannayarsa yace al idafatu lil bayan wannan idafa ce domin bayani wal warid huwa ahadu irqaini wato yaka ce idafatu bayan in kace masjidu jami'in to masallacin shine masjidu kuma shine jami kenan kai idafan abu zuwa ga ainihin kansa shine abin da yake nufi anan to shi ke cewa alwaridu hu ahadu irqaini idan muka ce alwaridu daya daga cikin jijiyoyi biyu ne bi safhatayn unuqi a gaffan wuya yaridani min ar-ra'si sun dangaro daga ka ila alqalbi zuwa zuciya idza quti'a ma tasahibuhu idan an yanke wannan jijiyoyi to ma'abucin su ya mutu yace idhi yatalaqa ay ya'khudhu wa yuthabbit yayin da suke karba kuma suke rubucewa al-mutalaqiyani wannan masu karba shine yace al-malakani mala'ikun nan guda biyu al-muwakkalan bil insan wanda aka wakkala su ga dan adam aka ba su kula da shi shine ma ya'maluhu aka wakkala su abinda dan adam yake aikatawa anil yamin wa anil shimal a bangaren dama da kuma bangaren hagu minhu daga shi dan adam din qa'idul ayyati qa'idan suna nan su biyu a zaune wa huwa mubtada'un wa khabaruhu qablahu kenan anil yamin shine khabar muqaddam qa'idun shine mubtada muakkar ma yalfidu min qawlin dan adam ba zai furta wani zance ba inna ladayhi raqibun ace tare da shi akwai wasu masu sa ido suna kula atidun wanda yake hadirun wato halartacce yana nan dindindin sai mai tafsiri ce wa kullun minhumma bi ma'anil musanna duk wannan biyun ana nufin musanna ma'ana kenan anil yamini akwai wanda yake wato atidun kuma raqibun sannan kuma anil shimali wa haka da ko ne bangare akwai mala'ikun da suke da wannan sifofi guda biyu bayan uwa an nuna mun lokaci zamu tsaya anan abinda muka yi daidai dan Allah subhanahu wataala ya ba mu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din akwai babban malamin mu malam Abdulwahab Abdullah bashi da lafiya kamar yanda da yawa sun sani amma alhamdulillah ya so mu samu sauki domin safiyan da ma har ya dan tattaka da kafafuwarsa a cikin asibiti ya kai ya kawo wannan alhamdulillah abun farin ciki ne wanda in kwanaki gaskiya abubuwan akwai tsoro a ciki to muna roƙon addu'ar ƴan uwa gare shi Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya malam Abdulwahab ba sai na faɗa mana muhimmancin sa ba ga addinin Allah da kuma bayin Allah saboda haka uba ne murabbi murshid mushfik mutum ne wanda yake mai tarbiyya mai tausayi mutumin kirki saboda haka muna buƙatar addu'a ƴan uwa gare shi Allah subhanahu wataala ya tashi kafadun sa Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya mai martaba sarkin dutse Dr. Nuhu Muhammad Sunusi Allah ya yalwata makwancin sa Allah subhanahu wataala ya sanyaya masa Allah subhanahu wataala ya yafi dukkan laifukan sa Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna madaukakiya wanda ya gaje shi shi kuma Allah ya riko da hannayensa Allah ya bashi kariya a koda yaushe kuma ya sanya ayyukan sa a cikin yaddar sa Allah ya bashi ikon dorawa da kuma ci gaba akan abin da mahaifinsa yayi Allah ya zamo gatan sa Allah ya zamo jagoran sa ga dukkan abubuwan da zai yi Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi da shi Allah ya kawo ci gaban addinin musulunci da musulmi a wannan jaha da wannan masarauta ta hannun sa kuma Allah subhanahu wataala kada ya bishi da iyawarsa ko jagoran sa duka wanda suke taimakon shi a wannan tafiya Allah ya taimaka musu ga baki daya bayan mai martaba sarki da ma dukkan dangin sa muna musu addu'a Allah ya riko da hannayensu Allah subhanahu wataala ya zama gatan su ya masa jagora ga baki daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين